ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى إشرين دهو gawatar Rabi'ul Awwal shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 20 ga watan 10 shekara ta 2022 shekara miladiya yan uwa insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin darasa littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin واللفر ببما لمي الشيك أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أمالا دراما أولا سنساتي دي قبات إدنبا أمن تابا منا دي تكين كتاب الأمور المنهي عنها لتابن دكي بياني قمد الأمر دي شريعة تهاناسو منشقكم باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن باب دكي بياني game da haramcin duba ko kallo zuwa matar da take ajnabiya matar da baka da wata alaka da ita ta muharramiya ko kuma saurayi wanda yake mai kyan halitta wanda bayani ya gabata a wancan sati insha Allah ta'ala man karanta hadisi na farko bayan muqaddima da ayoyi da malam ya kawo mana yau kai tsaye zamu tashi hadisi na biyu a cikin babu مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر ودق ببن صحابي أبو سعيد الخدري ألا مدوكين سركي كارا مسير ده عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكما دق النبي سيرا دأمنتي سكارة بتا أغريشي قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إياكم والجلوس في الطرق في الطرقات nabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ahir dinku kashedinku ina hannunku game da zama fitruqati a hanyoyi akan hanya qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah malana min majalisina buddun ya rasulullah ai ba mu da makawa sai mun zauna a wannan guri نتحدث فيها saboda nan ne muke samu mu zauna mu dan tattauna abin da ya shafe mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idza abaitum illa al majlisa to idan kunki kun kawo uzurin lalle kuna da buƙatuwar zama a waɗannan majalisin naku idan kunki sai kun zauna a majalisa dole to fa a'tu at-tariqa haqqahu kuba wa hanya haqqinta qalu sai sabai suka ce wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah to menene haqqin hanya menene haqqin da hanya take da su akan ya rasulullah qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lissafo musu haqqoƙin kamar haka yace na farko ghabbul basari duk lokacin da mutum zai zo na akan hanya dole ne ya rintse ganinsa ba wai ya rufe idan sai ya zama makahu ba a'a ma'ana dole ne ya sassauta ganinsa kada ya kalli duk abinda shari'a ta haramta masa kallo wa kaful adha da kamewa gabarin cuta ma'ana dole ne ya kame kansa gabarin cutar da ƴan uwansa da zancansa ko kuma da ayyukansa duk wani aiki da zai yi a lokacin da yake wannan zaman ko wata magana da zai yi wacce take bayuwa zuwa ga cutar dan uwansa mai wucewa ko wanda suke tare da shi to wannan ma bai ci jarabawa ba zama akan hanya bai kama shi ba wa raddu salami da kuma juyo da sallama duk mutumin da zai zauna a bakin hanya to sai ya shirya tsam wajen amsa sallamar duk wanda ya zo wuce ya musallama dole ne wajibi tilas idan amma sallama sai ka amsa matakar kana so ka zauna a bakin hanya wal amru bil ma'rufi da umarni da kyakkyawa shi ma ɗaya ne daga cikin hukunci ko shar'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya wa duk mai so ya zauna a bakin hanya dole ne umarni da duk abin da yake mai kyau wan nahi wa anil munkar ya kuma yi hani ga duk abin da yake mummuna wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ƴan uwa na karanta hadisin daga farko zuwa ƙarshe baki bayan baki kamar yadda kuka ji shi wannan hadisi kamar yadda muka karanta babban sahabi Abu Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda Malik ibn Sinan shine ya fitar da wannan hadisi shine yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa sahabbansa cewa iyyakum in aka ce iyyakum ko iyyaka to kalma ce ta jan kunne da gargadi kalma ce ta nuna hana ka wani abu da kake yi ko kuma wani abu da zaka iya aikatawa a nan gaba to duk lokacin da kaji an ce iyyaka abin da take dauka kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace iyyakum ahir dinku inne muku kashedi wal julus fi turqati da zama a bakin hanya abin da ake nufi bakin hanya shine gurin da yake hanya ce ta wucewar mutane gurin da yake mutane suna kaiwa da komowa a wajen wannan sai dauke duk gurin da yake ba a turqati bane ko ba a tsariki bane duk inda yake ba tsariki bane to wannan hukuncin bai shafe shi ba misali a cikin gidaje ko sauran gida ko gurin da ba hanyar mutane ce ta wucewa ba to wannan abin bai shafe shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gargadi da jan kunni ne game da hani akan zama a bakin hanyoyi inda yake titina ne layika ne mutane suna yawan kaiwa da kuma wajen annabi ce da sabai ku daina zama a waɗannan gurare ba daidai bane zama a irin waɗannan gurare kalu sai sahabbai suka bada uzuri suka kawo hanzari suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah malana min majalisina buddun ya rasulullahi ba mu da makawa ba mu da gurin da muke zama sai waɗannan gurare sun ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uzurin su akan akwai takura akwai mashakka akwai a rashin samun kyakkyawan yanayi idan ya kasance an hana su zama a wannan guraren dole akwai abubuwan da suke buƙatar yi a irin waɗannan guraren suna zama su tattauna abin da ya shafi addini kamar yadda zamu zo mu ji a ruwayar gaba insha Allahu ta'ala suna kuma tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya abin da ya shafi ɗaiɗaikun su ko kuma gaba ɗayansu abin da ya shafi unguwa abin da ya shafi lalacewar wani abu da sauransu duk irin waɗannan abubuwa a wannan gurare suke zama su tattauna uzurin da suka ba annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake raufur rahim ne Allah madaukakin sarki ya bashi dabi'u na jin kan al'ummarsa da tausaya musu da haba-haba da su saboda ka sai karɓi uzurinsu sai ya ce musu fa'iza abaitum illa almajlisa to idan kun ce ba makawa kun ki sai kun zauna a waɗannan gurare saboda uzurin da kuka bayar babu laifi za ku iya zama a bakin hanya amma da shar'i shar'in kuma mafahimta waɗannan shar'ai guda hudu ko guda biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko goma ko sha hudu kamar yadda malamai suke kawo su dan ruwayoyi ne kala-kala wata ruwayar ta zo da guda biyar wata ta kara abin da yake fiye da haka ma gaba daya insha Allah ta'ala zamu zo mu fado su daga ciki to abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya musu shine matukar kana so ka zauna a bakin hanya ko a bakin titi kai hira ko ka tattauna ko wani abu makamancin haka to dole ka kiyaye waɗannan sharadai amma idan ba za ka iya kiyaye waɗannan sharadai ba to zama a bakin titi zama a majalisa ta bakin hanya bai kama ka ba daga lokacin da kake zaune a bakin hanya ko a bakin titi baka kiyaye waɗannan shar'ai da annabi ya faɗa to zaman haramun kake yi zaman da kake yi ba daidai bane to ga sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mana su na farko annabi ya ce musu ku bawa hanya haƙƙinta ƴan uwa idan aka ce haƙƙi me ake nufi da haƙƙi
me ake nufi da haƙi shine wani abu na wajibi da yake kanka wanda latar ka sauke shi ba haka bane wani abin da yake na wajibi a kanka ko a kaina ko a kanmu gaba daya wanda ake buƙatar mu tsayi wajen sauke wannan abin sai a kira shi da me haƙi to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa'atul tariqa haqqaha ko haqqahu ku bawa hanya haƙinta ma'ana dole ne ku tashi wajen sauke wannan haƙi na hanya da yake kanku to ga su nan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko yace haƙi na farko shine da sabai suka tambaya waɗannan haƙoƙi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ghabbul basar haƙi na farko shine dole ne mutum ya rintse ganin sa dole mutum ya sassauta ganin sa me ake nufi da sassauta gani duk abin da yake Allah madaukakin sarki ya haramta maka kallon sa to in dai ba za ka iya kiyaye idan ka wajen kallace kallacen da kake yi a bakin hanya ba haramun ne ka zauna akan hanya baka ba hanyar haƙƙin ta ba ina fata an fahimta saboda haka za a tuhume ka akan rashin bada haƙƙin da yake kanka na tilas shine ghabbul basar ka rintse gani me ake nufi da rintse gani duk abin da yake bai halatta ba kada ka kalle shi ina fata an gane kallace kallacen mata ko abin da ya kama da haka haramun ne eh matakar kana zaune a bakin hanya ka gama ce ka sa mata ido har ta kule to baka ba hanya hakkin ka ba daga lokacin sai ka daina zaman kan hanya sai ka koma gida ka rinka zama ko kuma ka rinka zama a wani waje to amma dai wannan haramun ne akan ka ina fata an gane yan uwa yawa abu na biyu shine kaful adha shine kamewa daga cutarwa shine a matsayinka na wanda zaka zauna a bakin hanya ko a bakin titi ko a majalisi wanda mutane suke kai komo wajibi ne ka kame game da cutar da duk wani musulmi dan uwanka in aka ce kamewa shine kada ka cutar da shi da bakinka me ake nufi da wannan kada kai gulma idan zaka zauna a bakin hanya kai gulma wani kai zancan wani ka zagi wani ka ce wani mutunci to zaman kan hanya bai halatta a gare ka ba saboda ka karya haƙƙin hanya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ka ya umarce ka ka tsayi wajen bada shi baka iya bada shi ba saboda haka bai halatta ka zauna akan a lokacin kai zaman kan hanya a haƙƙinka bai halatta ba a fahimci abin da kyau annabi ya bada dama a zauna amma kuma da kiyaye waɗannan sharaɗa zaka ga akwai wanda zai iya kiyaye sharaɗin nan to babu laifi sai ya je ya zauna amma kai da ba za ka iya tsayuwa wajen kiyaye su ba haramun ne ka zauna to haka sai ka nemi mafita saboda haka ko gulma ko zagi ko cin mutunci ko aibata wani duk abin da zaka yi da bakinka ka cutar da dan uwanka idan ka yi shi a lokacin baka ba hanyar haƙƙinta ba haka nan dole ne ka kame wajen cutar da mutane da aikinka kana zaune akan hanya amma ka samu bencina ka jera su sun tare titi wannan shi ma haramun ne baka ba hanyar haƙƙinta ba ina fata an gane ka ba mutane dama su yi walwala su kai su komo yadda ya kamata amma kana zaune a bakin hanya kuma ka sa bincina ka tattare mutane ko ka sa wasu abubuwa kana mutane walwala a bakin hanya wannan haramun ne ko ka tillar da wani abin da wani zai taka ya ji ciwo ko ka ajiye abin da wani zai tuntube da shi ko abin da ya kama da haka wannan shi ma ka cutar da mutane daga aikinka shi ma haƙƙin hanya ya kama kai bai halatta ka zauna akan hanya ba wa raddu salami haka nan jiyo da sallama duk wanda zai zauna a bakin hanya to wajibi ne ya zauna da shirin duk wanda ya masa sallah dole ne sai ya amsa kamar yadda muka sha bayani yan uwa a ka'ida ta shari'a shine yin sallama a karin farko ga mutum shi wannan ba wajibi bane ka zo wucewa ka ga mutane kai mun sallama wannan ba wajibi bane amma abin da shari'a take son sa kwarai da gaske amma kuma idan kai aka yi maka sallama kuma an dora maka nauyi wannan kuma tilas ne wajibi ne ka amsa shi ina fata an fahimta saboda ka maka ya kamata mu fahimci wannan da kyau duk mutumin da yake zuwa a bakin titi ko a bakin hanya duk mutumin da ya zo masa sallama dole ne sai ka amsa idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce barka dai ka saba Allah madaukakin sarki mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce sanin da zuwa baka amsa sallama ba ka saba Allah madaukakin sarki sai Allah ya kama ka mutum ya ce assalamu alaikum kai shiru ka kawo da kai sai Allah madaukakin sarki ya kama ka to kaga daga lokacin sai kai fahimci zama akan hanya ko akan titi bai kamace ka ba sai idan ba za ka iya ba hanya haƙƙinta ba shi kuma annaba abin da ya ce duk wanda zai zauna a bakin titi bai hana shi ba amma ya ba hanya haƙƙinta to da gaskiya mafi girman haƙƙin da hanya take da shi akan kai kai dan uwa na mai albarka shine ka amsa sallama duk mai wucewa idan ya maka wanda bai maka ba shikenan sai ya wuce amma wanda ya maka sallama fa ya dora maka nauyi dole ne ko kana so ko baka so sai ka amsa ko kuna shiri ko baka shiri ko abokin fadan ka ne ko ba abokin fadan ka bane ko ka san shi ko baka san shi ba inda yazo ci maka assalamu alaikum Allah madaukakin sarki ce wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha duk wanda ya gaishe ku da wata gaisuwa to dole ne wajibi ne ku mayar masa da irin gaisuwar da ya muku ko kuma da wace tafi ta kyau ci assalamu alaikum kuma ku fahimta idan mace ce maka assalamu alaikum to kana da zabi guda uku ko ka ce masa wa alaikumus salam kawai ko ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga zabi uku kenan amma lokacin da mutun yazo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah zabi bi kake da shi ko ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi me wa barakatuhu kaga shine kai fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kenan idan ko mutum yazo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka game da ustazi kenan eh shi ya kai sai da ya kure gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a lokacin kuma zabi dai kake da shi shine sai ka ce masa me wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh wannan fata an fahimta wannan idan kai abin da na fada din ne yanzu shine ka bi abin da Allah madaukakin sarki ya ce ka bi kai shi a matsayin ka na bawa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha karama ka mayar masa ka gaishe shi da irin mafi kyawun gaisuwar da ya maka ko kuma ka mayar masa idan kai kasa da haka to ka saba wannan ayar ina fatan fahimta to ballantana kuma wanda zai maka sallama ma gaba ɗaya kake amsawa to wannan ka daukar kanka wani gingime mai laifi yana nan yana jiranka eh ka daukan kan gingime mai laifi yana nan yana jiranka dole ne duk mutumin da ya amsa maka sallama ka amsa masa sallama wannan kuma ya kamata mu fahimci wani abu dan Allah mu daina amsa sallama da abin da yake na al'ada mutun ya daina zuwa ya turo maka aminci daga Allah kai kuma ka ce masa wai barka dai ne wani barka dai mutun ya ce maka assalamu alaikum ka ce masa wai barka dai Allah mai barka dai yan uwa eh barka dai kalma ce mai kyau a Hausance amma ba addini bace idan mutun ya ce maka wa alaikum assalam sai ka ce assalamu alaikum babu laifi ka ce masa wa alaikum assalam barka da zuwa ba yafi ba yafi shi sa ya tabbata kamar da makaranta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo cewa to mutane ya ce musu assalamu alaikum kan dago musu hannu ina fata an fahimta so da ka daga hannun shi ma yana daya daga cikin abin da ake bukata idan baka daga hannu baka sallama kai babu laifi amma ba annabi yana yi assalamu alaikum wa rahmatullah sai daga musu hannu idan annabi yazo cewa to mutane yake musu sallama yakan yi musu sallama sau uku me ake nufi da sallama sau uku ba wai ya ce musu assalamu alaikum a'a assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga basu ji ba ko wani abu ya dauke musu hankali yakan maimaita assalamu alaikum idan ya ga wani abu ya ƙara dauke musu hankali yakan maimaita ta uku sannan sai ya gaba mun karanta hadisin yana cikin riyadus salihin din a baya mun karanta shi to da haka abin da ya kamata kenan amma kai da aka yi sallama ɗaya daga cikin haƙin da yake kanka shine sai ka amsa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wal amru bil ma'ruf abu na hudu daga cikin haƙin da ke kanka da kake zaune a bakin titi shine dole ne kai umarni da kyakkyawa wannahi anil munkar kuma dole ne kai hani game da mummuna wannan fa inda akan titi kake ba zabi bane dole ne sai kai duk inda kaga abin da bai dace ba sai ka hana ina fata an fahimta eh kaga wani yaro ya dura ashar to dole ne kai masa umarni da kyakkyawa kace ya bari ba daidai bane eh kaga wani yazo wucewa yana shaye-shaye a fili kowa yana kallon sa yana shan wuwi da rana kana kan titi kaga sai ka tashi kaje kai masa wa'azi eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan eh kaga wani ya taho shi da mace suna gogan juna akan titi sai ku tashi ku je ku tsare su kace kai kuma gefe ke makuma gefe ko ku tsara shine abin da ya kamata kuna zaune yara sun zo suna ta sukuwa akan doki suna gudu akan doki za su buge mutane za su hada hadari za su yi kaza sai ku hana su shine amfanin zaman ku in ba haka ba ka saba Allah madaukakin sarki wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bai na fada ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada ka ci ne fada ne malam Umar shi yasa saboda ka duk irin waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai ba matakar kana zaman kan titi zaman majalisa to annabi ya ce a gaya maka akwai haƙi guda biyar akan ka su ne waɗannan wanda muka ambata dole ne ka rintse ganinka kada kai kalle-kalle abin da ba daidai ba na biyu dole ne ka kame game da cin mutuncin mutane ko zagin su ko cutar da su da aikin ka ko da wani abin da ya kama da haka. Na uku, dole ne idan suka yi masallama ka amsa. Na hudu, dole ne kai umarni da kyakkyawa. Na biyar, dole ne kai me, kai hani daga mummuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, ya kun ga kimma kenan wajen inganci. Eh, hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi a hade, muttafaqun alayhi. So da hadisin Bukhari da Muslim ne, Allah madaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na gaba, an Abi Talhata Zaid ibn Sahl radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abi Talha, ba Abi Talha din da kuka sani ba, wannan sunansa Zaid ibn Sahl radiyallahu anhu, alkunya ce ta zo daya. Qala, yace kunna qu'udan bil afniyati, mun kasance muna zaune bil afniyati. Al afniya jam'i ne na fana, aka ce fana'ud dar shine kaman mattasa bihi, irin a inda gida ya kare, to abin da yake na kofar gida, kofar faje gida, shine ake ce masa fana'ud dar. An fahimta? Kamar yanzu ka ce mai da Hausa farfajiyar gida ko kofar gida, ina fata an gane. To wannan shine fana, ai sai mun kasance muna zaune bil afniyati, a irin waɗannan kofar gidanmu, kaga dai akan hanyar kenan ko, a bakin tituna mana zama muna tattaunawa. Na tahaddathu fiha, yace muna tattaunawa a wannan gurin da muke zaune. Faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko sai ga annabi ya zo, ira da abin tsara tabbata a gare shi. Faqama alaina, sai annabi ya tsaya akan mu, shi ba zama ya zo yi a majalisa ba, saboda haka sai ya tsaya akan mu. Faqala, sai yace malakum wali majalisi su'adati, sai ku ko me haɗin ku saboda Allah da zaman bakin titi, me haɗin ku da zaman bakin hanya? Annabi ya ga musu haka. Sannan sai kuma ya fito fili karara, sai ya ce ijtanibu majalisas su'adati, yace ku nisanci zama a bakin titi, ku nisanci zama a bakin hanya. Annabi ya gaya musu haka. Faqulna, wannan sabai ce, sai muka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, innama qa'adna li ghairi ma ba'sin, ya rasulullah, ai mun zauna ne a cikin abin da yake mara laifi, cikin abin da yake babu laifi a kansa, ma'ana abinda muke yi ba abu ne da yake akwai laifi ba, ya rasulullah. Ina fatan fahimta yan uwa. Ma'ana sun zauna ne suna tattauna ko suna yin abinda babu laifi a cikinsa, suka gaya wa annabi haka sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce innama qa'adna li ghairi ma ba'sin, qa'adna natadhakaru wa natahaddathu. Sai wannan sahabi sai da annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi, ya rasulullahi, ai mun zauna ne natadhakaru, alawazini a mufa'ala kenan, kamar natafa'alu, natadhakaru ma'ana muna yi muzakara tsakaninmu. Aka ce muzakara shine tattauna mas'ala ta ilimi tsakanin mutum biyu ko mutum uku ko mutum biyar zuwa sama, ya kasance da wasu mutane sun zauna suna tattauna wata mas'ala ta ilimi, sai a ce suna yin muzakara. Sun zauna ne a wannan guri suna tattauna abubuwan ilimi, kun ji su ba mahira kawai suke ta duniya ba, ba hirar siyasa suke ba, ba hirar kwallon kafa suke ba, ba hirar masu kuɗi suke ba, ba hirar kaza suke ba, suna tattauna mas'aloli ne na me, na ilimi. Sannan kuma wa natahaddathu, sannan muna tattaunawa, wannan tattaunawa kuma shine yake nuna cewa suna tattauna abin da suka shafe su na duniya kenan. Abin da ya shafe su na duniya suna tattaunawa. Qala, sai annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi, yace immala, to idan kun ki, idan kun ce dole sai kun zauna a wannan waje, ai in kuntum la tatrukunaha, in kun kasance ba za ku bar zama a wannan gurare ko a wannan guri da ne muku magana a kai ba, sai annabi ce fa'addu haqqaha, to ku bayar da haƙƙinta. Haƙƙi mai kenan, ita hanyar kenan. Annabi ya gaya musu haka, ga haƙƙin hanyar. Ghabdul basar, na farko shine sassauta gani, kamar yadda muka ambata a wancan hadisi. Wa raddu salami, da mayar da sallama. Wa husnul kalami, da daddaɗan zance, ma'ana da zance mai daɗi. Wa qul, Allah madaukakin sarki ce, wa qulu lin nasi husnan, ku yi mutane zance mai daɗi, ku gaya wa mutane zance mai daɗi. Ma'ana kun ji wannan ƙari na uku, babu shi a cikin wancan hadisin ko, to shine na gaya muku ruwayoyi ne kala-kala. Annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya faɗi irin waɗannan a cikin hadisi mabambanta juna, kusan malamai sun tattara sun kai kusan guda goma ko fiye da guda goma. akwai Muhammad ibn Allan as-Siddiqi as-Shafi'i, shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka yi sharhin Riyadus Salihin, ya tattara waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ya waƙe su, abubuwan da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya yi umarni da a bayar na haƙƙin hanya, to sai ya tattara su gaba ɗaya da wanda suka zo a cikin wannan hadisi guda biyar da wannan ƙari guda ɗaya da ma wanda ba su ba, sai ya waƙe su. Bar ɗan karanto mana baitocin, sai ya ce adabu man yajlisu fi tariqi min qawli taha khudhu bi tariqi afshi salama wa ahsini al-kalama an mazlumi al-lahfani ghafra fiki wa mur bi'urfin wanha an nakarin wa kaf adhan wa ghadda at-tarfa ya sadiqi wa shammit al-aatasa in yahmad a'in fil haml wa akthir dhikra dhir rafiqi zid tawfiqi wa raddi tasliman wahdi ha'iran walzam taqiyad day walzam tuqad dayyan bit tahqiqi. Sai tattara sai waki saka yace adabu may yajlisu fi tariqi, yace ladban wanda yake son zama a hanya, tunda kamar yadda sahabbai suka faɗa akwai wanda zaka ga yana buƙatar irin wani zaman, wani gurin sana'ar sani haka ne, wani gurin siye da siyarwa sani, kaga yana buƙatar ya zo nan din ya siye da siyarwa haka ne, to kaga wannan dole kai masa uzuri, to shi irin wannan a wajibi ne ya kiyaye irin waɗannan ladaban da zamu ambata. Ina fata an gane, to min babi aula kuma wanda ba shi ba, wanda shi ba shi da uzuri irin nasa, kawai hirarsa take zonar da shi ko tattaunawa ko wani abu, to kaga shi yafi cancanta kuma shi yafi zama tilas ya kiyaye irin waɗannan mai sharɗan sama da wancan. Yace min qawli taha, daga zancen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wasu daga cikin malamai suna kiran Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da taha, saboda suratu taha, taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, suka ce taha din abin da take nufi daga cikin ma'anonin da malaman tafsiri suka bata, suka ce sunan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaku ga daga cikin sunayen da ake sawa idan an haifi jariri ana sawa yaro taha ko, to ai abin da suke nufi da shi ne Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi, amma dai abin da yafi inganci taha suna cikin wannan huruful muqatta'a din kawai, harafai ne da Allah madaukakin sarki yake bude wasu surori da su domin ya nuna gazawan larabawa wajen gazawarsu da kasawarsu wajen su zo da abin da yake daidai da alqur'ani, shi yasa to, amma dai wanda suka dauka matsayin sunan annabin ne sai a ban musu a haka. Sai yace khudhu bi tariqi, yace karki waɗannan ladabai ta hanya mai kyau, ga sunan sai ku taya ni irgawa, afshi salami ya da sallama, ina fata an fahimta wannan zaka dauke shi a matsayin amsa sallama kenan ko, wa ahsinil kalama, da kuma kyautata zance, ka kyautata zance shine wanda muka karanta a cikin hadisin na karshe ko, yawa an mazlumin lahfani ghafra fiki, yace sannan wanda yake abin zalunta ka taimake shi, wanda yake abin zalunta, wanda yake babu yadda zai yi ya shiga cikin wani hali, to ka taimake shi ya kai abokin tafiyata, shine rafiki. Guda nawa kenan? Guda uku kenan ko, taimakon wa wanda ba shi da zai yadda zai, saboda a cikin sa akwai hadisin da ya bayyana cewa dole ne idan mutum yana buƙatar taimako kana zaune akan titi ka taimaka masa, an fahimta, wanda yazo yake tambaya a bisan gurin da zashi ba ya same ka a zaune, to wajibi ne kai mai kwatance na daidai wa daida iyakacin iyawarka, ina yake nema waje kaza to yi mai kwatance, sai ka dora shi a hanya yaje wajen, shi ma ɗaya daga cikin haƙƙi ne. Wa mur bi urfin, sannan ka yi umarni da me da kyakkyawa, wanha am nakarin, ka kuma yi hani da mummuna, guda nawa kenan? Guda biyar. Wa kaf adhan, sannan ka kame daga cutarwa, nawa kenan? Shida. Wa ghadda at-tarfa, da rintse ido, nawa kenan? Bakwai. Ya sadiki, ya kai abokina. Yace wa shammitil aqisa, da kuma yi wa gaishe da wanda ya atishawa, kace masa yarhamukallah, idan ya ce me alhamdulillah shine ka'idar, iya hamad, kaga sai ce iya hamad, idan da sharadi idan ya gode wa Allah madaukakin sarki, nawa kenan? Yawa. Sai ce a'in fil hamli, ka kuma taimaka wajen daukar ko taimaka wanda zai dora wani abu ko kuma zai sauke wani abu, shine a'in fil hamli, mutum ne ya zo da kayansa a cikin mota, ko kuma zai dora wani abu a cikin mota ko akan keke ko akan mashin kayan suna da nuyi ba zai iya ba to babu laifi sai ka tashi sai ka je ka taimaka masa shi ma yana ɗaya daga cikin haƙin kayaki mai zama akan hanya ina fata an fahimta yawwa yace wa akthir dhikra bi tawfiqi sannan kuma kai yawaita ambatan mai bada dacewa shine Allah madaukakin sarki ambatan Allah kenan nawa kenan goma kenan yace wa radda tasliman sannan kuma ka maida sallama idan an maka wahdi ha'iran ka shiryar da wanda yake cikin a wanda yake cikin rudani wanda ya rude ya kasa gane hanya ka shiryar da shi walzam tuqaddiyani bitahqiqi sannan ka lazamci tsoran Allah madaukakin sarki da gaske a hakikance to waɗannan su ne ya tattara su da wanda suke cikin wanda malam ya kawo anan da wanda ba sa suke diya tattara su ya bayar to ƴan uwa wannan dukkanin sun tabbata da cikin wasu daga cikin hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka sai mu kiyaye wannan ɗaya daga cikin ladiba ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa ya koyar da mu shi sa duk mutumin da yake so ya zauna akan hanya ko akan titi babu laifi ba a hana shi ba amma sai ka kiyaye waɗannan sharuɗan sai ka kiyaye waɗannan ka'idodin sai ka zauna lami lafiya sai ya kasance lalaka wala alaika ina fata an gane amma idan ka zauna baka kiyaye waɗannan sharuɗan ba to ka sani tun farko zaman da kake ma zaman wata balballe bai halatta ka zauna baka cikin wanda aka bawa lasisin su zauna sannan kuma duk abubuwan da zaka ringa dinnan alhaki kake dora kanka kallace zancen mutane gulma hadin fada zage ko abin da ya kama da haka mutum ya zo ya sallama a ki amsa masa a ki kallon sa ina fata an fahimta duk ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke na dora kansu matsala Allah subhanahu wataala ya samu dace حديث نوء أتكم بابا وأن جابر وأن جرير رضي الله عنه قال أنكر بودك جرير ابن عبد الله البجلي الله ما أكين سركي قارا مسير ده قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بي أنم إرادة أمتي سأرت بتا أغريشي النظر الفجأة قمدا قنم دوبا قو كلو نفجأة مي كلو نفجأة كلن دبك أنكر با bakai aune ba kawai sai idan kai fada an gane ka juya kanka kenan kawai sai ka kalli a mace ko abin da ya kama da haka shine kallon fujaa ya rasulullahi wani lokacin kawai mutum zai juya kansa sai ya kalli abin da ba shikenan ba menene hukuncin irin wannan kallon kuma ya mutum ya kamata yayi to bari mu ji amsar da annabi ya bashi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sai isrif basaraka kana wannan kallon to yi sauri ka kautar da ganinka wancan kallon da kai na farko Allah madaukakin sarki ya yafe maka baka yi shi bane an kasadi baka yi shi da nufi ba ka yi shi ne a rashin sani saboda haka Allah madaukakin sarki ya yafe maka to amma me yake kanka sai ka cigaba da kallo a isrif basaraka kautar da ganinka shikenan ka tsira ina fata an gane saboda yanzu in ka kalli halin rayuwar da muke ciki yanzu akwai matsala in dai mutum ba zuwa zai zama kawon gaske ba karfa idan ka ina ya ka fito don Allah kai yawo a cikin unguwarku ko kai yawo a cikin garin nan ballantana ma kuma ka ci zaka shiga kasuwanni baka kalli irin waɗannan matan da suke yawo tsirara ba ko a layinku ne ma da Allah za ta yi ku bani amsa za ta yi ba za ta yi ba ba za ta yi ba to kaga akwai matsala sosai da sosai to a irin wannan yanayi sai dai kawai fattaqullah mastata'tu ina ba ta fahimta fattaqullaha mastata'tum ka ji tsoron Allah dai da gurgurda yadda zaka iya yi Allah madaukakin sarki ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah madaukakin sarki ya san irin kallon da kake yi ya san kai shi ne kana sani ko baka sani kai shi ne da ganganci ka baza idan ka duk da wutewar da suke tayi ko kuma ka abin nan kana tafiya akan titi ga kana akan cikin motarka ne ko a ƙasa ko a mashin ko a me ko ina ka wuce ga sana sana ta yawo tsirara ba shiga ta kirki a jikinsu to ya zaka kenan kuma kai kana tuki zaka tsugo da kanka ƙasa ne aka zaka karo da falwaya ko da bishiya kaga ba haka ake bukata ba shine nace mana fattaqullaha me mastata'tu kai gargudan ikon ka duk da ka ci karo sai ka kautar da kai ka komar da shi nojan amma kada ka kalla kuma ka koma an gane kada ka kalla kuma ka koma kada ba daidai bane ko kuma ka tsare ido ba daidai bane wannan in kai haka kuma ka saba wannan hadisi shi sa hadisin Abdullahi ibn Buraida hadisin da al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la tattabi'u nadratan nadra kada ka bibiyi gani da dan uwansa gani ma'ana kada ka bibiyi gani kallo da wani kallon ka kalla ka ƙara komawa annabi sai kada kai wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi yace fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah kallan farko da kai shine naka shine wanda shari'a ta baka dama zaka yi wanda kai ba a sana ba amma wa laysat lakal akhirah na karshen ba naka bane na haramun ne wuta balbal dan uwan fahimta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to shi sa gaskiya ɗan uwan ku fahimci wani abu abin da wahala amma yi kokari daidai iyawarka ka ba Allah madaukakin sarki yadda rayuwar ta zama yadda zamanin ya zama za ku ga ba ƴaƴan musulmi ba kafiran ba duk wanda ka kalla zaka ga irin wannan shigar ita ce kawai ba matan aure ba ba ƴan mata ba har ba da wahala ka iya wani bambanci tsakanin wata mata aure yanzu da wata ba mata aure ba duk shigar iri ɗaya ce da sauransu saboda ka galibi kusan 99 cikin 100 na shigar da mata suke shiga ce ba ta addinin musulunci ba irin wannan mayafin da ake yafawa wallahi tallahi ba daidai bane ƴan uwa mayafin nan da ake yafawa wai ana gani an rufe jiki wallahi ba daidai bane haramun ne sa irin wannan mayafin saboda duk abin da mace za ta fito ya bayyana adanta haramun ne mace ta sashi ba daidai bane to yin saboda fitina sai ku ga hijaban ma da ake an ce za a yi hijabi a dinka a zura kai a ciki da sauran sai a yi hijabin da zai matsa jiki kuma sai ka ga wallahi da wani hijabin wanda an fito ba mayafi da wani hijabin saboda duk ilahirin jikin mace ya dame shi kuma babu kunya ta fito tana tafiya aka akan titi wanda abin takeici ɗan uwa siffar mace da take samun ɗaukaka da ita wacce da an ce mace ake kallanta ita shine kunya a cikin siffofin mace in ka ce menene siffar da mace ta ɗaukaka da ita shine kunya to amma sai kaga mata sun yi irin wannan shigar babu ruwanta ta fito tana tafiya akan titi da irin wannan to ƴan uwa nasihar da nake mana dukkanin mu gaba daya mu ji tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon abin da zamu iya yi kada mu yi abin da duk abin da wato mu fahimci cewa duk abin da kai abin da nayi sawa'un na gani wani ya gani ko bai gani ba ni kadai ne ko mu da yawa ne in dai nayi ba daidai ba Allah madaukakin sarki da mala'ikun da yasa suke rubutawa kuma an riga an rubuta ya wuce idan baka tubu ba sai ka je tashin kiyama sannan za ka ga wannan abin an fito ma da shi shi sa irin waɗannan abubuwan mu daina ɗaukar su da sauki wallahi mu daina ɗaukar su da sauki suna taruwa ne su zamto mana matsala idan Allah madaukakin sarki sai baya son abu kawai ka bar shi shi sa mu yi iya kokarin mu duk yadda zamani ya lalace kada ka ce ai ba za ka iya kaucewa kaza ba kai iya kokarin ka Allah madaukakin sarki zai yafe maka sauran insha Allah ta'ala Allah ya yafe mana gaba daya
amin
wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنكر ودغا ورم من أم سلمة اللهم أكن سركي أرمت يردا تتي كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تكي سوا ناكسنتي أوزن أنبت إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشي وعنده ميمونة ألوكو تن أوزن سما أفئي ليما دغا سكما تنسى ميمونة بنت الحارف كنغا ما تنسى ودا بيكي نغا أم سلمة داكما ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم سي ايه دا قسكين سابي ابن أم مكتوم يفسكن تو وجن دا أنبي كده إيالن سا معنى تقدر أتكين جداني كو أو نوزيهك وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب وانا كما يافارني بايان أن أمر تيما دمي هجابي وانا هجاب فدا أكي بياني أنا وزن با هجابي بني إيران وانا كو كي أوكا أسا أساميادي أدنك أرن أرفي زكيدشي باشي أكي نفيبا da ake cewa ayatul hijabi ba aya da take bayani akan sa hijabi ba a'a aya da take bayani katangance kare mata yin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga shigar kowa da kowa gidansa shine hijabin da ake nufi ina fata mun fahimta ƴan uwa da yadda al'amari yake shine kowa yana iya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kawai in ya bushi iska kowa sai ya shiga gida kamar yadda za ku ga malamai masu dalibai da yawa irin masu almajirai da za ku ga irin almajirai za ku ga da a yadda ake kowa zai iya shiga gidan malam haka ne ko to haka da kowa kowanne sabi yana iya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi ya awar ɗaya daga cikin matayensa ita ce Safiya annabi yana so ya je ya shiga wajen iyalinsa su kuma sun zo sun zauna sai hira suke ta yi sai hira ake ta yi annabi yana jin kunya su ba zai iya musu magana ba su kuma sun ki su kara su tashi annabi ya zauna din ya tashi ya kaza duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so nuna musu ba su gane ba shi kuma zai ita ku tashi ba sallallahu alaihi wasallam to kun san ɗaya daga cikin kima da martaba da falala ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai masa ba Allah ne zai rama masa eh kana masa abu nan da nan Allah madaukakin sarki sai ya rama masa to shine bayan sun gama sun tashi kawai da safa sai aya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ilahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza da'imtum fantashiru wa la musta'anisina li hadithin kada ku tsara zama hira a gidan annabi haka Allah ya ce musu kada ku tsara zama gidan annabi kuna hira Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan aikin naku da kuke cutar da annabi yake fa yastahi minkum shi kuma kunyar ku yake ji sallallahu alaihi wasallam amma wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunya wajen bayyana gaskiya eh shine ne sai muku Allah ne yake sani masa fada daga lokacin sai Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an daga yanzu idan kun tashi karba ko tambayar matan annabi wani abin amfani wata bukata to fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaye su bayan katanga kada wanda ya kara shiga na ba ta amfani da wannan fa Allah ne bai yake fada ba Allah ne yake kada kara shiga gidan annabi eh ku tambaye su bayan katanga kai assalamu alaikum ni ne wayan da Allah ya miko min abu kaza sai a cillo maka shikenan sai ka tashi ka tafi ka amma kada ƙara shiga gidan annabi inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu fa idza sa'altumuhunna fas'aluhu fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i zalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna Allah ya ce wannan abin da Allah ya zartar na hukunci shi yafi tsarkaka ga zuciyar ku ku da tsarkaka ga zuciyar matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ya zai a ce manyan mutane ba laga su rinka kaiwa da kuma wa gidan annabi ba za ta yi ba Allah sai ya hana to wannan ita ce ake kira ayar hijabi an gane ba wai hijabi da ake zuwa dauka ba a ba wannan ba saboda haka hijabin da ake nufi anan wajen cewa kafin bayan an saukar da hijabi shine wannan ayar da na gaya muku ma'ana bayan an yi me bayan an hana kowa da kowa shiga gidan annabi shine malamai suka ce wannan ne abin ya faru ba a gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wani guri ne daban ba gidan ummu salama ba gidan maimuna ba كما يدى ما لم يمس شرقي سكفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيعى النبي إرادة أمتي سأر تبتع أغريش يسي باين ياغا ابن أم مكتم ياته يسي مسو احتجبا منه في سوري كساكا كل اللي يزيكم كده أغريش كل اللي يزيكم كده أغريش ابن أم مكتم منيني بمكاو بني مكاو نيكو أما أنت على اللي يزيكي ميزي غريش أنا أنغاني ميزي غني babu abin da zai gani fa qulna ya rasulullah sai su matan annabi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna ya rasulullah ba makawo bane ai baya ganin mu bai ma san mu ba balle ya ga mu fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace afa am yawani antuma to in shi makawo ne kuma kafi ne an gane kuma gabi ne kuma za ku ganshi ba to amma za ku ga har yanzu dai tana jika idan sun ganshi yin hijabin sa hijabin menene amfanin sa to tunda ba shine zai gansu ba an fahimta yawwa alastuma tubsiranhi ku ba ka ganin sa rawahu ahmad abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wannan hadith abu dawud da imam tirmidhi suka fitar da shi imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan ko sahihi sai dai hadisin bai inganta ba na ba ta fahimta ta fuskar isnadi hadisin bashi da inganci a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Sahih Abi Dawud ya ce hadisin akwai matsala a kansa akwai jahala a cikin marwayatan hadisi saboda haka hadisin bai inganta ba kuma saboda hadisin ma za ku ga yayi karo da hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Fatima bint Qais ita ce matar da ta zo ta tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da mijinta ya mata saki uku yace ba zai bata gurin zama ba kuma ba zai bata ciyarwa ba ina ji akwai san hadisin ko yana cikin Bukhari da Muslim saboda haka sai ta kawo karatu wajen annabi ya rasulullahi mun saki na uku na daya na dawo na biyu ga na uku yanzu kuma yace ba zai bani abinci ba ba kuma zai bani gurin zama sai annabi yace shine da gaskiya ai idan mace aka mata saki uku ba ta da haƙƙin ciyarwa ba kuma ba ta da haƙƙin wajen zama amma idan saki na farko ne to a shari'ance kada matar ta bar gidan shi sai Allah ya ce askinuhunna min haythu shine matan da aka saki ake bayani za ku ga wannan ayat da na jawo a wata sura take ba so ta talaki ba ba so saki take bayani ba surar saki ne saboda haka sai annabi irada amince sai aka tabbata a gare shi ya ce ba ki da wannan haƙi saboda haka sai annabi ya ce ta je gidan Abdullahi ibni ummu maktum tai idda ata yace mata saboda mutun ne makaho zaki iya cire hijabinki ki harkokinki ba sai kin takura kanki ba idan mai gani ne zata iya cire hijabinta ba zata cire ba amma saboda baya gani sai annabi ce zaki iya cire hijabinki ki harkokinki tunda baya ganinki to lokacin da ta je tai idda a gidan Abdullahi ibn Umm Maktum ta gama ta dawo wajen annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ta bashi labarin cewa mutun uku suna neman ta da Ba'awiya ibn Abi Sufyan da Abu Jaham da kuma wa Usama ibn Zaid ibn Harisa afwan Usama ibn Harisa haka ne Usama ibn Zaid ba Harisa ba Usama ibn Haris ibn Zaid wanda annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ce ta aurwa ta aure Usama ita a lokacin Usama baya cikin lissafin ta ita wanda take so a ciki annabi za ummata dai shine ko dai Abu Safiya Muawiya saboda Muawiya babban mutum ne dan babban mutum ne sannan Abu Jaham shi kuma mai arziki ne mai kudi ne shi ko wannan yake da suna Usama shi asali baban sa ma bawa ne eh kun ga asabatu asabahu riq saboda haka bauta ta shafe shi to shi yasa tana su kuma laraba kun san balarabe da yadda yake ji da kansa tana kyamar haka sai annabi ya ce to ni shawara da zan baki shine kin ga Muawiya to talaka ne ko sisi bashi da shi ba shi da ko sisi kake aure shi zaki sha wahala to shi yasa kun ga ana ba mata shawara kenan duk mutumin da bashi da ko sisi bashi da sana'a wallahi kake aure shi wallahi kuwa eh duk mutumin da bashi da sana'a bashi da hanya da zai samu wallahi kada a bashi aure shine gaskiya ɗan uwa shine gaskiya idan kana da kanwa ko kana da ya Allah ka tsaya ka kalla duk mutumin da zai neman yarka da farko ma an ka bantika kaga irin gayan nan ne masu zuwa su hannu a wando bashi da sana'a wallahi ka kore shi wai sai ina da fita nayi digiri din banza yanzu a wannan zamani masu masters ma yanzu suna nan basu da aiki a ƙasa bari wani digiri ka je ka nemi aiki ka samu abin da zaka rafa kanka asiri saboda kun ga annabi ne yace da ita wannan talaka ne kake aure shi to kaga a nan wajen shine zancen mu na kwanakin baya dawo duk lokacin da mutum yazo yake tambayar ka game da neman aure dole ne ka gaya mai gaskiya wannan adamu ne yake faɗar gaskiya shi kuma din ya cewa amma Abu Jaham ya kasance la yaba asaw an atiqihi baya ajiye sandarsa daga faɗarsa wasu malaman suka ce kana barraban lin nisa dukan mata yake in ya sa mace a gaba ya fara duka kaga ina aure zai yi duka saboda Allah abinda ake so ita mace a lallaba ta a lallashe ta kuma sai duka wasu malaman suka ce kinaya ce taiwon tafiye-tafiye baya zama a gida sai ya tafiya wata guda an ya dawo kwana biyu kuma sai ya ƙara koma to mai lalle shayar dai shine a wannan hadisi da makaranta ya ci karo da wannan hadisin da annabi ya ce za ta iya cire hijabinta a gaban wa Abdullahi ibn Umm Maktum saboda haka wannan hadisi bai inganta ba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace amin hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala shine ma na ƙarshen babun ko to alhamdulillah wa an abi sa'id radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli kada mutum ya kalli namiji ya kalli al'auran namiji dan uwansa annabi ne wannan hanin yan uwa an fahimta ba wai mace ake bayani ba kai namiji haramun ne kada ka kalli al'auran namiji dan uwanka walal mar'atu haka nan ita ma mace kada ta kalli ila auratil mar'ati kada ta kalli al'aurar mace yar uwarta dan uwan fahimci wannan hadisin ko dan nace annabi ce wala yufdir rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin haka nan kada mutun namiji ya lulluba su takuda a cikin tufafi guda daya ko a cikin bargo ko a cikin mayafi guda daya maza ne manya manya baligai kowanne a daga cikin su babbane kuma suna kwance a waje ɗaya su lulluba a cikin bargo ɗaya wannan haramun ne ina fata an fahimta wala tubdil mar'atu ila almar'ati fi thawbil wahid haka nan kada mace ita ma su lulluba da ƴar uwarta mace a cikin tufafi guda ɗaya wannan shi ma haramun ne baya halatta ɗan uwa wannan hadisi shi ma ku ga ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna mana ladabi da makabari ladabin da ya kamata a ce mu kiyaye wanda zamu zauna lafiya idan mun kiyaye shi amma barin wannan ladabi zai jawo mana matsaloli da yawa a cikin rayuwarmu zai jawo mana abubuwa na rashin kyau da rashin jin daɗi da jin kunya da abubuwan da zamu zo mana dana sani daga baya akan su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baya halatta namiji ya kalli al'auran namiji me ce yake al'aura malami suka ce al'aura kala biyu ce akwai al'aura mukhaffafa akwai al'aura mughallaba akwai al'aura da take mukhaffafa ita ce wacce ba a kausasa akan ta ba shine suka ce abin da yake tsakanin cibiyar namiji zuwa gwiwarsa daga gwiwar namiji zuwa cibiyarsa to wannan ita ce al'aurar da take mai sauki akwai kuma al'aura mughallaba wacce shari'a ta yi kaushi kausasawa mai tsanani akan ta shine gaban mutum da bayansa ina fatan fahimta yan uwa menene al'aurar mace ita kuma al'aurar mace wasu daga cikin malamai suka ce al'auran mace mukhaffafa shine abinda ya halatta namiji ya gani a jikin dan uwansa namiji ya halatta mace ta gani a jikin ƴar uwarta mace amma al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya lalata wannan magana yace ba daidai bace idan ka karanta littafin Sanah Jilbabul Mar'atil Muslima yayi bayani mai kyau akan wannan yace wannan kuskure kuma mai tsanani ba daidai bane yace mace abinda ya halatta ta gani a jikin ƴar uwarta mace shine abinda ya halatta maharramin mace ya gani a jikin ƴar uwarta a jikinta dan uwan fahimci wannan kuwa me ya halatta baban mace ko danta ko kaninta ko wanta ya gani a jikinta to shine wannan abin da ya halatta kuma mace ƴar uwarta ta gani dan uwan fahimta kuma Muhammad Nasiruddin Albani ya kafa hujja da ayar da ina kawo muku ita kuma duk za ku yadda ya kawo fadin Allah madaukakin sarki wa qul lil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bi khumrihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna sai ce me aw nisa'ihinna ina fatan fahimta yan uwa suwa nisa'ihinna dinnan sune yan uwanta mata Allah ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka gaya wa mu'minai mata ya gadubna min absarihinna su sassauta ganin su ma yadda aka ce maza su sassauta ganin su kada su kalli komai su ma mata haka aka ce musu kada su rinka tsirawa maza ido ba daidai bane sannan kuma wa yahfazna furujahunna yadda aka ce maza su kiyaye farjin su ma haka aka ce mata su yi me su kiyaye farjin su sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adan su ga kowa illa li bu'ulatihinna sai ga mazajin su aw aba'ihinna ko ƴaƴan mazajin su aw abana aba'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajin su aw abana'ihinna ko ƴaƴan su matan aw abana'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajin su aw bani aw haka ne ko aw ikhwanihinna ko ƴan uwan su uwa ɗaya uba ɗaya ko uba daban-daban haka dai duk ƴan uwan su wanda suke a bannan ya halatta aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwan su maza aw bani akhwatihinna ko ƴan uwan su mata aw me aw nisa'ihinna ko matan su mace tana da mace daman ita ma to me ake nufi da matan su shine mataye ƴan uwan su ƴan uwan fahimta saboda haka abinda ya halatta mace ta gani a jikin ƴar uwarta mace shine abinda ya halatta ɗan uwanta wanda yake muharramin ta ya halatta ya gani a jikinta amma abinda mata suke yanzu za ku ga galibi mace ba ta jin kunyar ta canza kai a gaban ƴan uwarta mace. Mace ta yi tsirara a gaban ƴan uwarta mace, wannan haramun ne ƴan uwa, addinin musulunci bai yarda da shi ba. Wato mu fahimta, duk jikin mace dukansa gaba ɗaya al'aura ne. Al'aura ne, baya halatta kowa ya gani sai wanda yake muharramanta. Ina ne halatta ya gani? Shine gurin ado. In aka ce gurin ado, kamar me? Kamar wuyanta. Idan mace kamar babarka ce, ko kanwarka, ko yarka, ko wani abin da, ko wanda muka ambata a cikin wannan ayar, to babu laifi dan kaga sarka wuyanta. Ai inda ake sa sarka ta gol ko ta menene, ina ne ba a wuya ba, to babu laifi zaka iya gani. Ko hannu, shi ma hannu ana sa aurore da sauransu, ko babu laifi dan kaga nan dinta, duk babu laifi. Ko kafarta, shi ma ana sa munduwa da sauransu, duk babu laifi dan kaga nan. To irin wannan guraren da Allah madaukakin sarki ya faɗa, shine ya halatta kai ka gani a matsayinka na dan uwanta, kuma shine ya halatta wata macen ta gani, amma bai halatta wata macen ta ga irjin wata macen ɗan uwanta ba. Ba daidai bane. Wato ƴan uwa, mu fahimci wannan da kyau. Yadda mata suke ɗaukar cewa ai duk mata ne ƴan uwana, sai mace ta yi tsirara sai ta canza kai a gaban ƴan uwanta, wallahi haramun ne. Ku sani akwai yanayin da babu wanda ya halatta ya ga mace a wannan yanayin idan ba mijinta na aure ba. Ko ƴaƴanta haramun ne su ganta. Ko ƴaƴanta ne haramun ne su ganta. Yanzu irin zaman da mata suke irin da irin me ake so daurin kirji ko abin da ya kama da haka. Kun ga duk ba daidai bane. Ba wai kai da aka aike ka gidan ba, ko kuma ka je gidan uwanku ba kai ba. ƴaƴanta ma bai kamata su ran a ganinta da irin wannan shigabba da sauransu. Ba daidai bane. Amma ku kalli yadda abubuwan suke. Kullu da abubuwan suke, muna yin sakaci da yawa gaskiya. Dole ita mace tana buƙatar murshid, shine mai shiryawa, mai gyarawa. Kullu idan ta yi abin da ba daidai ba a rinka gyara mata, amma aka ce za a bar mace haka kawai za ta yi abin da ba daidai ba gaskiya. To galibi mu kuma da nauyin yake akan mu, gaskiya ba ma gyarawa. Shine tsakani da Allah. Da yawan mu wallahi ba ma gyarawa. Suna yin abin da ba daidai ba, za mu gyara musu ba. Idan mace za ta fito daga gida, maybe a gabanka ne kai a matsayinka na mai gidanta, a gabanka ya ta fito ɗan wannan gyalen ta sa. Wannan raka ni karuwancin ko raka ni gantalin, haka za ta sa ta fito ta tafi. Matakka ce ta aure, amma haka za ta fita. Wannan abin da kake gani, duk allakin da za a zuba mata, kai ma wallahi sai an baka rabanka. Saboda Allah madaukakin sarki ya gaya maka cewa, ku anfusakum wa ahlikum min nara. Ita ce babbar ahli da ta fara shiga cikin rashin wannan ayar, ka fara gyara ta tukunna. Muna sakaci gaskiya, saboda haka sai mun gyara. Tarbiya da tsayawa kan iyali ƴan uwa, wallahi ba abu ne mai sauki ba. Sai kai kamar kana yi sosai. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, a wa'amur ahlaka bis salati, sai ce me wastabir alaiha, ka umarci iyalinka da yin sallah, sai ce ka yi haƙuri, ka cije, ka dage. Ba abu ne mai sauki ba akan yin haka. Amma wanda yake ɗauka kawai tarbiyyar iyali shine kawai na sa yaro a makaranta, na kawo gida abinci, na kawo abinci gida, iyali na sun dafa sun ci, na kai su asibiti, duk wani abu na ɗauke musu, wannan gangan jikin su kake ginawa, ya kuma bata ruhinsu. Wannan abin da zai gyara musu duniyarsu ne, kada su yi rashin lafiya, su samu kaza, su samu kaza shine. Amma kuma haɗuwarsu da Allah madaukakin sarki, ka gyara musu wannan, wanda shine sanadiyar zuwanka duniya da kai da su gaba ɗaya, ka gyara wannan. Shine matsalarmu, shine matsalarmu. Babban abin da yake damun mu kenan. Mutum zai ga cewa ai yarinyarsa tana zuwa makaranta Islamiyya, tana zuwa makarantar boko, ya fita. Bai taɓa zuwa makarantar Islamiyyar tasu, ya ga me ake yi ba. Bai taɓa zuwa makarantar bokon, ya ga me take yi ba. Tana zuwa makarantar, ba ta zuwa, tana kaza, ba ta zuwa, babu ruwansa. Tana zuwa biki, tana zuwa dina, tana zuwa kaza, bai san yadda ake yi ba. Wani a gabansa, ƴarsa za ta yi kwalliya ta fito da irin wannan shigar, wallahi yana zaune a kofar gida. Baba mun tafi, to sai an dawo, ka ji shashasha. Wallahi shashanci ne. Shashanci ne wannan, ko shakka babu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, cewa duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai taba shiga aljanna ba. Addayus kenan, la yadkhulu jannata, haka Annabi ya faɗa. Duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai taba shiga aljanna ka. Baka da wanda ya fi maka iyalinka a duniya da ƴaƴanka, babu. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce hunna libasun lahunna wa antum me libas, abin da yake rufe maka jikinka. Yanzu duk baka yana jikinmu ba, ta shiga tare kayan jikinka ga yadda ka zanto. Me ya rufa maka asiri yanzu? Kayan jikinka ne, to wannan haka matarka take a gare ka, kai ma haka kake a gare ta. Amma saboda Allah kai sai ka rinka barinta, kowa yana kallanta, kowa yana kallanta, ta je kasuwa, ta je kaza, ta je kaza, ba zuwa kasuwa shi da laifin ba, yadda take fita ne. Da ta wuce wancan wancan ya tanka ta wannan ya tanka ta wannan kana kallo idan baka gyara ba wallahi su ba za su gyara ba haka al'amarin yake duk yadda za a yi mata wa'azi ayi kaza ayi kaza sai ka tsaya sai ka taya su wata matar da ka ce kada ki ƙara yin kaza shikenan ba za ta ƙara yi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
Allah ba mu ikon gyarawa ɗan uwa anan zamu dakata insha Allah ta'ala wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafi mana wannan yace salam mala akwai mutanen da zaka ga suna tafiya akan abin hawa ba sallama zasu ba sai dai hon zasu yi hon sai kaga su waɗanda suke zaune sai su ce wa alaikum salam shi ma hon din sallama ne a kafi ne sani ko sallama ne ko ba sallama bane yanzu hon sallama ne in mutum ya ma hon da kai yake sai ka daga mai hannu haka ne yawa hon ba sallama bane in kuma ya ma sallama sai ka amsa sallama shi kuma mai yin hon din sai ji tsaron Allah gyara ya rinka yin sallama zaka iya hada bin idan kana so kai kullu din attention din su ne in ka danna hon din suka jiyo suka ce assalamu alaikum ba shikenan ba an yi guda bin zai fi yawa amma kada kai hon din kai ka daga musu ai sallamar wato lafazin sallamar alheri ne a cikin sa ba kadan ba yace wannan zaka ga a cikin mutane akwai wanda zaka zo ka same su ka tambaye su wani gida kuma suna kofar gidan a zaune sai su tura ka wani garin wani gurin sai ka tafi sai su ce mun sa shi aiki wai da gaske ana yin haka eh saboda tsaro okay to kun ji wai akwai ana yin haka saboda tsaro ne eh in ba aidada mutum ba gaskiya ne wannan daidai ne eh wannan daidai ne musamman yadda zamanin ne ya riga ya zama ka je ka tura mutum kuma a je a dauke shi kaga kai ne sila eh ba daidai bane gaskiya amma dai idan ka tabbatar da mutum ba irin wannan bane to wajibi ne ka gaya masa inda yake nema dauko kun ji ɗaya daga cikin haƙƙin zama akan titi kenan wannan addu'a yi to Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله